Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarkila Hashin Gumul da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 26 ga watan Satumba, shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarkila da kanin labarai.
To hawa yau Talata, Ukraine ta ce kasar a wato sojojin kasar Russia sun yi amfani da jirage marasa matuka 38 wajen kai farmaki kasar cikin dare. Sakataren tsaron Amurka ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu. Haka kuma za a ji cewa sabon jakadan Saudiya da aka nada a hukumar Palestine ya zarce yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a karan farko.
Kanan labarin kenan. Idan shirin ya leka Najeriya, za a je da gwamnatin jihar Zamfara. Ta shiga wani cacar baki da gwamnatin kasar, inda gwamnatin Zamfara ke zargin wasu jami'an gwamnatin tarayya da cin duduniyarta ta ganawa sirri da 'yan ta'adda a jihar ta Zamfara. Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani. Bisa ga dukkan alamu dai tsugunta shi bata ƙare ba a bangaren tsaro a Najeriya, inda kowa a jiyar nan sai da 'yan bindiga suka keta haddin wasu jama'a da cin jarafinsu ta harbi da bindiga da kuma ɗauko wata ɗaliba guda a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Ya kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin noma tushen arziki tare da abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, Ukraine ta ce sojojin kasar Russia sun yi amfani da jirage marasa matuka guda 38 wajen kai farmaki cikin dare a kasar. Wasu kuma sun wuce matakan tsaron sama na Ukraine tare da yin barna a tashar ruwa da ke yankin Odessa. Ole Kiefer, gwamnan Odessa, ya bayyana a kafar sadarwa Telegram cewa harin na Russia ya lalata ababen more rayuwa a tashar jiragen ruwa a yankin Izmail, wanda wani muhimmin bangare ne na fitar da hatsin da Ukraine ke fitarwa a kogin Danube. Kifa ya ce harin ya raunata mutane biyu tare da lalata motoci sama da 30. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta lalata jirage marasa matuka 26 daga cikin 38 da Iran ta kera na Shahid da Rasha ta tura. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a yau Talata ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu a Kamsimba da ke Manbe wato Mandabe na kasar Kenya. Ku ne abin koyi wajen haɗin kai, in ji Austin. Kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana, kuna kula da juna, kuna tallafawa juna, kuma kuna aiki kan wasu muhimman batutuwan tsaro. Amurka da Kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru 5 a ranar Litinin da nufin ƙarfafa ayyukan yaƙi da ta'addanci a gabashin Afirka da kuma tallafawa ƙoƙarin Kenya na jagoranta aikin tsaro a kasar Haiti. Austin ya ce Amurka tana godiya ga Kenya bisa jagoranta da ke yi wajen tunkarar ƙalubalen tsaro a yankin da ma duniya baki ɗaya. Ya kuma godiya kasar Kenya da ta yi niyyar jagorantar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa don yaƙi da tashashen hankula a Haiti. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasar Afirka ta Kudu ta bayyana cewa mutane 8 da suka hada da kananan yara 4 ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban bayan da aka shafa kwanaki biyu ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin Cape Town na Afirka ta Kudu. Mutane 4 ne suka mutu a matsugunan Drift Sand da ke wajen gabashin kasar, in ji ma'aikatar kula da bala'o'i a birnin Cape Town a cikin wata sanarwa ta fitar. Yayin da ambaliyar ruwan ta haifar da matsalar wutar lantarki, wutar lantarki ta kashe yara 4 kuma sun mutu a yankin Clifton. Yawancin gidaje a garuruwa marasa galihu da ke wajen birnin na biyu mafi girma a Afirka ta Kudu suna da wutar lantarki ta wucin gadi, inda mutane da kansu ke jan wuta zuwa gidajensu ko rumfunan da suke amfani da wutar lantarki da kansu, wanda baya bisa doka kuma yana da haɗari, amma ya zama ruwan dare.
An jima kaɗan Sir Fili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga abokin aikin mu Hassan Maina Kano da ke Abuja domin jin yadda gwamnatin jihar Zamfara ke musayar yawu da gwamnatin tarayya dangane da cin duniya da jihar Zamfara ke zargin gwamnatin tarayya da yi mata da tattaunawa siri da yan ta'adda a jihar inda ta nemi gwamnatin tarayya da ta amsa mata wasu tambayoyi. Ga Hassan Maina kanin da cikakken rahoto.
Tun dai bayan sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara, inda har gwamnatin jihar Zamfaran ta nemi gwamnatin tarayya ta yi tote mata ƙarin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga daɗi a jihar. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin gwamnatin jihar Zamfaran, Suleiman Bala Idris.
Gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri, suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dalilin da ya sa gwamnatin Dauda Lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudundune ba tare da an sanar da gwamna ba, ba tare da an nemi shawaran shi ba, ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin jami'an tsaro da ke jihar Zamfara ba. Wannan abun damuwa ne matuƙa ga duk wata gwamnati da ke da hankali.
Na tambayi kakakin gwamnan jihar Zamfaran ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri.
Ba gwamnatin Zamfara ba ce za ta fito ta faɗi yayi. Su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawa da hannunsu ko babu hannunsu. Wannan 'yan Najeriya na bin su bashin wannan maganar su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane.
To amma cikin martanin da ta mayar, gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani. Musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su. Ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya ce gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ba shi kunya bisa irin kalaman da ya yi. Maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban. Don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar, amma sai ya bige da siyasantar da wannan al'amari. Shi ma gwamnan jihar Zamfaran Dauda Lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki. Ɗazu-ɗazun nan gwamnatin jihar Zamfaran ta fitar da sanarwa, kuma kakakin gwamnan ya mun ƙarin bayani.
Kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne ya bamu mamaki matukan gaske, domin a matsayin shi na kwararre wanda ya dade a cikin harkar yada labarai da sauransu ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike.
Suleiman Bala Idris mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara. A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, irin wannan cece kuce ka iya taimakawa 'yan bindiga daɗi a jihar.
'Yan bindiga, 'yan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana. Don wayan ga ɓangarorin biyu idan aka samu saɓanin ra'ayi na fahimta tsakanin su, to ba babu yadda za a iya a samu cigaba a wurin ƙudurin da ake son a cimma.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Maina kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sama dalla an gaida Hassan Maina kaina, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfilo da cigaban labaran duniya.
Sabon jakadan Saudiya da aka nada a hukumar Falastin ya zarce yankin yammacin Jordan da Isra'ila ta mamaye a karan farko. Ziyarar ta Naif al-Sudairi yau Talata na wato ana kallanta a matsayin wani yunkuri da Masar take yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar ta Saudiya da Isra'ila. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta daidaita alakata da Isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da ƙasar Falastinu. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Falastinu ta fitar ta ce al-Sudairi zai shafa kwanaki biyu a yankunan Falastinawa ya kuma mai da hankali kan ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Yana shirin gana da shugaban Falastina Muhammad Abbas da wasu manyan jami'an Falastinu. Ƙungiyoyin masu aikata laifuka da ke ƙasashen Asiya da ake kira 'yan zamba sun kafa sansanoni a yankin iyakar Myanmar da ƙasar China, wuraren da ke da wahalar isa ga 'yan sanda da kuma inda waɗanda ake fataucin da suke amfani da su wajen aikata zamba ta yanar gizo ba su da wata damar tserewa, a cewar wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata. Ƙungiyoyin masu aikata manyan laifuka na China da Taiwan sun yi zamba a yankin Mekong da kuma Philippines, waɗanda ke lalata yanar gizo da zamba ta soyayya da ƙwace da kuma dabarun saka hannun jari. A yayin da aka yi wasu harharra a ƙasashen Cambodia da Philippines, ƙungiyoyi masu aikata laifukan sun ce Zamba a wasu sansanoni da ke ƙarƙashin kariyar 'yan tawayen ƙabilanci a Myanmar mai fama da tashashin hankula. In ji ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi da laifuka a cikin rahotonsa. A Myanmar, wani babban sansanin aikata laifuka ya mamaye yankin Modawi, wanda wani ƙaramin kogi ya raba da garin Mesot da ke kan iyakar Thailand.
Madalla a gaida Asir Fili Hashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan da aka cire tallafin mai a Najeriya ne al'ummar ƙasar suka ƙara tsintar kansu cikin wani mawuyacin hali da ƙunshin rayuwa. Musamman ganin cewa tun ma kafin a cire tallafin man, 'yan ƙasar ke fama da talaucin da ya musu ɗaurin goro. Masana da ma'abota ilimi daban-daban na da ra'ayi mabambanta akan alfanu ko rashin alfanun cire tallafin man. Dr. Goni Faruk Umar, shugaban kwamitin tuntuɓe na Arewa a reshen jihar Kano ta Najeriya, kuma goni na Alkur'ani na Kano, ya yi tsokaci game da mahangarsa akan batun wato da ya yi akan batun halin da 'yan Najeriya suka shiga sakamakon cire tallafin man fetur kamar yadda za ku ji.
Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan bincike kan lamarin sace wata ɗaliba mai suna Jimoke da ke karatu a cibiyar kimiyya da fasaha ta Isa Mustapha Agwai da ke lafiya jihar Nasarawa gami da wasu ɗalibai biyu da wani mutum guda da suka samu rauni. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce a daren jiya ne suka samu labarin ana fashi a unguwar da ke bayan makarantar.
Jiya misalin karfe 10:30 na dare, 'yan sandan rundunar suna patrol, sai wani ya kira su cewa ana fashi a wani gida da ke bayan makarantar poli da ke lafiya. Da suka je gurin sai suka ga mutum uku sun samu rauni, aka kai su da Latuara Specialist Hospital a lafiya ana musu jinya.
Shima Abdullahi Yusuf, shugaban sashen tsaro na cibiyar, ya shaida min yadda lamarin ya auku, inda ya kara da cewa rashin isassun ma'aikatan tsaro ne da rashin abin hawa shike hana su gudanar da aikin su yanda ya kamata.
Na kira DPO, sai DPO suka je suka kafin su je gurin su yan banjik din suka tafi. Amma suka kidnapping wata yarinya tana SLT Department NG2, sun harbe kuma mutane uku students.
To sai dai wasu da na tattauna da su sun bayyana min cewa wannan ba shi ne karo na farko da ake samun irin wannan hari a makarantar ba. Waɗanda na yi magana da su da ba su yadda in ambaci sunansu ko kuma in naɗi muryansu ba, sun shaida min cewa rashin tsaro a makarantar na daga cikin matsalar da ɗalibai da malamansu ke fuskanta. Domin kuwa ana yawan fasa ofisoshin malamai da wasu muhimman wurare a makarantar, ana sace kayayyaki masu amfani. Ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto dai, babu labarin ko 'yan bindigar sun kira domin karban kudin fansa kan ɗalibar da suka sace, yayin da ɗaliban da aka harbe suna kwance a asibiti ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, an gaida Zainab Babaji da wannan rahoto masu tsaro, muna fatan za a yi mana gafara da wannan rahoto da aka ji, alhalin kuwa ba shi aka gabatar ba. Amma yanzu za mu je ga wancan rahoto da muka gabatar, wato tattaunawa da muka yi ko kuma in ce ra'ayi da Dr. Goni Faruk Umar ya yi game da halin da 'yan Najeriya ke ciki sakamakon janye tallafin man fetur da aka yi a wata hira da muka yi da shi a nan sashen Hausa.
Mun samu kanmu a cikin hali mawuyaci. To amma dama gyara yana zuwa da ciwo, sai an sha wuya akan sha daɗi. Mannan da muke ake ba da tallafinsa, yanzu an gane cewa ba mu 'yan Najeriya ne muke shan man ba, saboda muna rantar kuɗi mu siyo mannan, sannan kuma waɗansu su samu amfanin wannan tallafi da muke bayarwa. Na biyu, mutane ne 'yan kaɗan masu arziki a Najeriya waɗanda su suke karɓar kuɗin nan, na daya waɗansu wani lokacin su manma ba adadin da suka kawo za su ce sun kawo ba, wani lokacin sun kawo shi sai su karkatar da shi su sai da shi a waɗansu ƙasashe. Kamar yadda kika ga cewa har ta waɗansu ƙasashe mun ga an yi zanga-zanga akan wai Najeriya ta cire tallafi. To abin da ya ja mana kuma muke ba da tallafi saboda mu ba ma tacin manmu a cikin ƙasa, saboda haka meye maslaha a yanzu? Maslaha ita ce lalle gwamnati ta tsaya ta ga cewa matatar tace man nan ta Alhaji Aliko Dangote ta fara aiki. Na biyu kuma shugaban ƙasa yanzu ya ce kafin ƙarshen shekara matatunmu biyu da na Fatakwal da na Kaduna za su fara aiki. To idan aka yi wannan za mu samu sauƙin wahalhalu da muke sha na harkar mai. Sannan kuma kuskure da nake gani gwamnati ta yi, na goyi bayan cire tallafin, amma da ya kamata a ɗauki waɗansu matakai. Na ɗaya, a ƙara albashin ma'aikata. Na biyu, a kawo motoci. Kamar yanzu kin ga a Turai ba ka buƙatar ka fita da motarka, ka fita minti biyar mota ta zo duk inda za ka je da mota. In yanzu da in kai mutum ya je misali London, yaushe kake buƙatar wai ka ɗauki mota ka tuka? Ga jiragen ƙasa nan. Saboda haka ina kira ga gwamnati lallai ta tabbatar cewa duk manyan garuruwan nan an musu jirgin ƙasa kamar yadda yake a wurare da dama, wanda zai rage yawan kuɗin da mutane za su biya.
Wato ina fahimce ka a nan Dokta, kana nufin wato a samar da wani ingantaccen tsari da zai fuskanci harkar sufuri kenan?
Kwarai da gaske. To wannan zai rage wa mutane raɗaɗin da suke sha. Sannan kuma bayan jirgin ƙasa da kuma motoci na haya, wani abu da gwamnati ya kamata ta yi shi ne maimakon ta ce wai an fidda kuɗi an raba mutane, to gara a duba abubuwa irin waɗannan. Yin jirgin ƙasa yana cin kuɗi, yanzu kin ga iko sun yi da kuɗinsu, kuma sannan sun rage kuɗin mota da kashi 50. To ya kamata gwamnoni yanzu wannan kuɗin da aka ba su, maimakon a ce an sai abinci an baka kwana ɗaya ko biya ƙare, ko an baka kwano ɗaya maimakon buhu, gara a kafa abubuwan da za su taimaka.
To madalla da ta gani Faruk Umar kenan a hirarsi da sashen Hausa na Amurka game da halin da 'yan Najeriya ke ciki sakamakon cire tallafin man fetur. Ana tare ne da sashen Hausa na Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku kashe na biyu na rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar da yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, ta kakaba wa Jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farar hula da shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan Yulin da ya wuce. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya, inda wakilin Muhammad Nasir ya tambayi Alhaji Abubakar kamar haka.
To wannan me haifar kenan ga ace kila jarin ko kuma abokan hulɗarku?
To lalle dai kan jarin abubuwan tsadar rayuwa ta yawa wallahi, dan an yi lokacin da idan ka je da kuɗin sun aka miliyan guda kana so bisa biyar shidda, sabanin yanzu wallahi ɗan kaso guda biyu da cat kuɗi sun ƙare gaskiya ta Allah. Lalle inda an kai to wallahi muna in kata da miliyan guda kana so bisa shidda biyar masu kyau, to kuɗin su yanzu wallahi ya kaka zo ka so guda biyu da su, ko lokaci ma sai ka bidi tun waya da zaka tun waya ka so guda biyu, sabanin biyar ko shidda inda an kai. Lalle tsadar da aka samu illela, dan yanzu an kai wajen haɗa illela din sukan bar illela su ta irin zamfara, su ta irin kebi duguran sayan shanu sabanin inda an kai to canda, dan da nan ka so su ta wadata suwa da mu da su duk kowa wadata. Amma yanzu mun kai wajen da zamu gansu mu ta can tambol tare da su, kuma mu dawo nan mu ta zamfara sunan zamfara tare da su sabanin karancin abin gaskiya saboda an bar shigowa in hin da na iyaka na Niger nan na illela din. gaskiya.
Lamarin bai kadaita ga cinikayyar dabbobi kadai ba, har ma da masu saye su yanka don sayar da nama, kamar yadda wannan mai sana'ar nama a mayankar Sokoto yake cewa.
Sunana Haruna Marafa Sambo, marafan sarki wa sarki musulmi.
Haruna marafan sarki wa sarki musulmi, me zaka ce akan yadda hada-hadan nama ta kasance saboda karancin dabbobin da ake samu suna shigo ko yaushe kuna nan cikin kasuwa da mahota kuna hada-hadan dabbobi yayin nan ya kasance yanzu?
To sai dai mu ce alhamdulillah, amma yanayin babu dadi saboda can inda an ka hito akalla ana yanke sa 150 160 sai dai kasa ba su kasa ma 100 din nan da 30 da nawa yanzu an yi loki sai a yanke 80 70 90 to shi ko aikin dole ya karanta dan ni haga nan labor nake ina laboranci na aikin nama can inda an ka hito sai hidda kafa 30 25 to yanzu ma da muka magana ga da kai kafa ta biyu kenan wanda na hiswa kuma ga rana ta yi lalle mun samu ja baya kwarai game da hada-hada aiki.
Kai ta ya shafi kila tattalin arzikinku ko kuma al'amuran rayuwar yau da kullum?
To ya shafi tattalin arziki kwarai da gaske saboda abin da ya sani ce ya shafi tattalin arziki yau tsadar rayuwa ta yawa kuma aikin da aka yi na a samu a biya bukata shi ko ya rage kaga dole ya shafi tattalin arzikin mu sai dole ka kama wata harka amma in kace da wagade za ka dokara baka ci da kanka balle haka taimaki wani to abinda a shawara guda ta in ka taho da su haka dan taba abinda kaka taba na aiki babu shi ka kara baka ba ka samu wani aiki haka wasu na kabu wasu na agwagwa da buje wasu na halle baranci wanga na siminti saboda sabo
karancin sana'a na yasa sun hukuma suna wadannan ayyuka
karancin sana'a karancin samu tunda misali yanzu in ka diba kila 12 da rabi an kara aiki can inda an ka hito sai ka kai karhe 1 karhe 2 karhe 4 kana aiki kuma gashi nan sai dai ka gaje ka ce ka tsaya ka huta amma yanzu dole ka tsaya ka huta don babu shi.
Masu wannan sana'ar da sun ci gaba da yin kira ga mahukunta.
To gaskiya kiran mu muna so ga gwamnati ta taimaka mana domin ta dan bude bodori mutane su samu dan sauki abubuwa suna shigowa kaga in suka shigo naman da kake siye duniya da 3,500 insha Allah ana isa mu ne 2,500 idan Allah ya sa aka dan taimaka dabbobi suna shigowa domin su yanzu lokaci na wanda nan gaba kadan ne jar dabbobin su da na mali da na furgina duka za su yi cin wajen cari da mai da wajen suke shigowa mai dugure da Adamawa wajen Kamaru zaka din suna shigowa kaga sai a warata da abubuwan din amma yanzu gaskiya shanu mun nan gida wallahi akwai wahala kan yi da Allah saboda haka ina kira gwamnati da Allah taimaka shi ma mahota su shiga cikin harkar gwamnati su ga rabasa gwamnati da cewa an buɗa domin mutane su samu sauki yau in ka zo mutum ya zo sayan nama su yi mamaki yadda abin yake amma in Allah ya sa aka buɗe bodin nan to kowa ma zai isa don duk naman za ka sayi naira 5,000 ana iya samun sauƙin 2,200 kaga an samu sauƙi kenan to amma yanzu wallahi abin sai dai addu'a
don haka muna roƙo ga gwamnati duk irin waɗanga matsalolin muna roƙo don Allah a taimaka muna ba mu dai ba din Najeriya gaba ɗaya a taimaka don Allah a dan sassabta game da waɗanga matsalolin domin kowa ya samu lalwa a samu cigaba domin mu yanzu a samu cigaba don idan aka ce Najeriya ta ɗaukaka to babu wani abin da muke kuri da shi irin haka nan to in an ka ce abu ya danƙwashe ya dawo baya to ba mu da wani jin daɗi ba mu da wani hurin ciki amma muna fatar daga nan a nan Sokoto da kuma can Federal muna roƙo don Allah a taimaka muna a yi abu wanda ya zama mahita ga talaka domin talaka bai da wani kuri in babu mahita.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sha'aibu Awwal, karamin hukumar kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya. yace salon VOA Hausa. Ina kira zuwa ga magabatan kasar mu Najeriya game da matsalar tsaro. Abin sai ta azara yake. Allah ya kawo mana mafita. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Isa Gurgu mai magani sabon layi da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Suka ce mun fa mun rufe ido ba mu ga kyawun makanta ba, dalili kuwa shi ne mun zaɓi shugabanni tun daga shugaban ƙasa zuwa kansila ba su yi matalakawa abin a zo a gani ba. ‘Yan banda talauci, yunwa, rashin tsaro, tsadar rayuwa, babu abin da talakawa ke mora sai azaba. Allah ya kawo mana sauyi mafi alheri. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa mai albarka. Nuna ɓacin rai da iyaye ke yi a kan ci gaba da yajin aiki da malaman makarantun sakandaren gwamnati ke yi a Kamaru. Gaskiya ya kamata a sasanta domin a gudu tare a tsira tare. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Fureba Gashuwa. Daga nan kuma sai wasiƙar Shehu Adamu Rijau. Ya ce mun ji an ce gwamnatin Najeriya ta biya zunzurutun kuɗi wai don kar farashin man fetur ya wuce naira 620, wanda hakan ya nuna cewa an ƙi cin buri an ci dilla kenan. Wato dai an cire tallafin man da hannun dama an sake biya da hannun hagu. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce salon VOA Hausa. Muna kira ga rundunar sojan ƙasar mu Najeriya da ta rubunya akan kokarin da take yi domin ganin an ceto ragowar ɗaliban da 'yan bandaga suka sace a jami'ar tarayya da ke birnin Gusau a jihar Zamfara. Sako daga Baba Gana Alhaji Nuciya Watakal tare da Malam Usaini Danwata Karasuwa da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Grace Grace Watakal.
Madalla, da haka kuma muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, yau Talata Ukraine ta ce sojojin ƙasar Rasha sun yi amfani da jirage marasa matuƙa guda 38 wajen kai farmaki a cikin ƙasar cikin dare. Wasu kuma sun ce matakan sun wuce matakan tsaron sama na Ukraine tare da yin wato barna a tashar ruwa da ke yankin Odessa. Ole Kifa, gwamnan Odessa, ya bayyana kafar sadarwa Telegram cewa harin na Rasha ya lalata ababen more rayuwa a tashar jiragen ruwa ta yankin Izmail, wanda muhimmin bangare ne na fitar da hatsi da Ukraine ke fitarwa a kogin Danube. Sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Talata ya ba da abin da ya kira dangantaka mai ƙarfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya, yayin da ya gana da sojojin ƙasashen biyu a Kamsimba da ke Mandabe na ƙasar Kenya. Ku ne abin koyi wajen haɗin kai, in ji Austin. Kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana, kuna kula da juna, kuna tallafa juna, kuma kuna aiki kan wasu muhimman batutuwa na tsaro. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar Afirka ta Kudu ta bayyana cewa mutane 8 da suka haɗa da ƙananan yara 4 ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban da aka shafe kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin Cape Town na Afirka ta Kudu. Mutane 4 ne suka mutu a matsugunan Driftsan da ke wajen gabashin ƙasar, in ji ma'aikatar kula da bala'o'i a garin wato a birnin Cape Town a cikin wata sanarwa ta fitar. Yayin da ambaliyar ruwa ta haifar da matsalar wutar lantarki, wutar lantarki ta kashe yara 4 kuma sun mutu a yankin Clipton. Sabon jakadan Saudiya da aka nada a hukumar Falastin ya zarce yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a karan farko. Ziyarar ta Naif al-Sudairi yau Talata ana kallonta a matsayin wani yunkuri da masarau take yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar daidaita Saudiya da Isra'ila. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta daidaita alakata da Isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da kasar Falastinu.
To masu sauraro, da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Shingumul da ya karanto mana labaran duniya, sai Julie Ledes Griffin da ta bada umarni. da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri, sai an jima idan Allah ya kai mu.